Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Da fatan mun same ku lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. A jamhuriyar Niger kuma za ku iya kama mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin zangon FM a duk Niger din da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za ku iya jin mu ta hanyar sadarwar internet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari tare da ni Zahra Aminu Fagi.
Ranar Alhamis rana ce da muke tattaunawa akan batutuwan kiwon lafiya. A yau ɗaya ga watan Agusta na shekarar 2019 za mu duba batun muhimmancin wanke hannu. Shin kowa da kowa ne ke wanke hannuwa a lokaci da ya kamata?
Ka san mutum ka tashi a gargajiyance wanke hannunan ba doka bane a wajenka, amma mu anan sai an wayar da al'umma. Mutum zai yi ne ya kama karfe, ya kama ciyawa ba ruwan shi, ya kama kudi, mu especially kudin nan baka san hannun waye yake zuwa ba.
Wannan tattaunawa baya ga haka kai tsaye za mu hada ku da Dr. Abdulaziz Jani Bako na Jami'ar Indiana da ke nan Amurka don ya yi mana karin bayani akan muhimmancin wanke hannu. Ku kanku masu sauraro za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku yi tambaya ga likita. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta sai an sa alamar kari a farko wato plus sai a jiro number.
Amma kafin ku ji duk waɗannan, za mu karanto muku wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. Sai a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe domin jin duk waɗannan bayanan.
Shin waɗannan lokuta kuke gani ya kamata a dinga wanke hannu? Sannan bayan haka waɗannan irin matsaloli kuke gani rashin wanke hannu ke haddasawa? Tambayar da muka yi muku kenan a shafinmu na abota wato Facebook. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsa ta farko ta fito ne daga Alhaji Umar Fureba Gashuwa, yace fatan alheri yau da gobe. Maganar gaskiya, yau da gobe wanke hannu na ɗaya daga cikin shikashikan tsafta, domin rayuwa ba ta yiwuwa sai da tsafta, kuma rashin wanke hannu na baiwa cuta samun gindin zama.
Ita kuma Yana Usman Fari cewa ta yi hakika kaya ya tsinke a gindin kaba. Don haka wannan maudu'i tamkar mu iyayen yara aka yi wa wajen ganin mun ba da kulawa wajen wanke hannuwanmu da na yaranmu lokacin da za su ci abinci da dai sauransu. Don haka rashin wanke hannu yana da kalubale sosai ga rayuwa.
Sai kuma Manta Kali Man Traitor yace ya kamata a wanke hannu duk lokacin da aka yi amfani da banɗaki, wato bayan biyan bukata da kuma lokacin cin abinci kafin farawa da kuma bayan kammalawa. Haka kuma yana da kyau a wanke hannu lokacin da aka tashi daga bacci kafin fara yin komi. Sannan rashin yin hakan na iya zama sanadiyar faruwar cututtuka daban-daban.
Sai amsar Adamu Muhammad Mai Nasara Nasarawa, inda yace yau da gobe ikon Allah, ai rashin wanke hannu na haddasa matsaloli masu tarin yawa musamman ma ga kananan yara. Ku tashi lafiya yau da gobe.
Daga nan sai amsar Buhari Yahaya Unguru tare da Alhaji Shehu Dalibi Unguru suka ce yau da gobe ana wanke hannu lokacin da aka taba wani abu mai datti ko aka shiga bayan gida da kuma lokacin cin abinci. Rashin wanke hannaye yana haifar da matsaloli kamar cutar kwalara da dai sauransu. Ku tashi lafiya yau da gobe.
sai Arma Ya'u Usaini inda yace yau da gobe ikon Allah hakika wanke hannu yana da matukar amfani sosai ba kadan ba saboda ya kamata al'umma a duk lokacin da aka shiga bayi ko aka taba wani abu wanda yake da nasaba da wata cuta to ayi gaggawar wanke hannaye
Shi kuma Umar Muhammad PA yace Assalamu alaikum shirin yau da gobe. Gaskiya rashin wanke hannu yana kawo cututtuka musamman amai da gudawa. Kamata yayi duk lokacin da mutum zai ci abinci ko zai ci wani abu, misali kamar mangwaro ko wani abu makamancin wannan, ya kamata ya wanke hannun shi. Ya kamata kuma mutum ya nemi sabulu ko omo ya wanke hannun shi da shi don gujewa kamuwa da cutar kwalara wato amai da gudawa.
Sai Shehu Adamu Rijau inda yace ya kamata duk lokacin da za a ci wani abu to a wanke hannu domin akwai cututtuka dake makalewa a hannu. Saboda haka jama'a ya kamata mu kiyaye ta hanyar zama likitocin kanmu.
Sai kuma amsa daga Kabiru Babandi Gumel yace salam yau da gobe. Ya kamata a wanke hannu a duk lokacin da za a ci abinci ko abin sha da kuma bayan an fito daga bayan gida. Haka kuma a duk lokacin da aka taba wasu kayayyakin aiki marasa tsafta ko masu aiki a masana'antu. Rashin wanke hannu na iya kawo cututtuka kamar gudawa da amai har ma a rasa rayuka.
Sai amsar Usaini Alhaji Alime Gishiri Rijau inda yace yau da gobe ni dai a duk lokacin da zan ci abinci sai na wanke hannu domin a gani na shine daga cikin hanyoyin kare kai daga kamuwa daga cututtuka masu saurin yaduwa. Da fatan Allah ya kare mu, amin.
Sai amsa ta ƙarshe daga Fatima Abdulsalam Dambam tace hakika rashin wanke hannu yakan haifar da cututtuka. Kamata yayi a duk lokacin da ka fito daga bayan gida ka rinka wanke hannunka, haka ma lokacin cin abinci. Mun gode da waɗannan amsoshin, a ci gaba da aiko mana.
Dubban mutane na rasa rayukansu a duka shekara sakamakon cutukan da ke tattare da rashin wanke hannu. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan lokutan da ya kamata a wanke hannu ga kuma abin da suke cewa.
Sunana Musa. To wanke hannu kan banda takamammen lokuta na wanke hannu ba. Ya danganci bisa ga irin ayyukan da na yi a rana. Kaman idan na zaga ina iya na zaga bayan daki ina iya wanke hannuna. Kuma so da yawa lokacin da na yi ayyuka ina iya kuma wanke hannuna. Lokaci kuma wata sa'i kuma lokacin da na gaisa da jama'a in zan ci abinci zan wanke hannuna. Ya danganci bisa ga abubuwan da na yi a rana. Kamar ni kam na yi fi amfani da abin da ya fi mafi kusa da ni. Kamar omo. Don shi ko a yaushe zan iya same shi kusa in wanke da shi. Amma lokacin da babu in na samu ko toka ina amfani da shi domin shi ne hanya na gargajiyar da muke iya wanke hannu da shi. Wanke hannu amfaninsa da yawa ne, amma mafi kusa domin kar mu kamu da cututtuka wanda zai iya kama mu kamar su zawo, that is cholera kenan. To shi ne amfani. Kiran da nake yi wa jama'a ko da yaushe lokacin da muka samu kanmu mun yi aiki ko mun zaga bayan daki ko kuma mun gaisa da mutane mu yi kokarin mu wanke hannu koda da sabulu ne koda da omo ne ko kuma in mafi kusa na gargajiya mu yi amfani da toka mu wanke hannu saboda mu kare kanmu daga kananan cututtukan da suke yi a dabi mutum.
Ni ne mai suna HB Asache Ahon. Eto bani da takamaimai a ce ga number of lokacin da nake wanke hannu na a cikin yini. Ya danganci ayyukan da nake aiwatar shine yake determine nawa ne nake wanke hannuna a yini. Ya yayu idan na aiki zan wanke hannuna kamin ma in doki wani abu in sa a baki ko na je ban daki na dawo zan wanke hannuna. Idan na yi waso gaishe da mutane da yawa ma ina wanke hannuna. So bazan iya lissafta ba. Ya danganci ayyukan da na yi a yini shine zai nuna wanke hannun da nake yi a cikin yini. Idan na hadu da jama'a zan iya using sabulu in wanke hannuna ko kuma idan na gani ban sadu da mutane da yawa ba in akwai ruwa kawai a jikina ba sabulu ma ina iya wanke hannu kawai da ruwa ba tare da wani abu ba. Amma in a ce na aiki ne hannuna ya bace da yawa ko kuma na taba abubuwan da na san basu da kyau ina using omo ina wanke hannuna. Wata sa'i in dai a gida ne kuma idan na je bangare ina fitowa ina using bleach wanke hannuna. A wanke hannu kan gaskiya ina wanke shi domin in ba wa kaina rigakafi. Don akwai abu akwai cututtuka da yawa wanda zaka ya doke shi ka sa a cikin cikin ka in ba tare da ka wanke hannunka ba zaka kamu da wasu cututtuka da yawa especially su cholera. A ce ka je bayan gari ka dawo baka wanke hannunka ba ka doki abinci ka ci zaka ya kamu da ciwon cholera. So yana da kyau mu cika wanke hannaye mu daidai mu bawa kanmu kiwon lafiya. Ina kira ne gaskiya yana da kyau idan ka yi ayyuka wanda ka sani bai da kyau yana da kyau ma kullum dai kawai mu cika wanke hannunmu kamin nan mu doki wani abu mu sa a cikin bakinmu. Don gaskiya zai taimake mu a cikin zamantakewarmu na gari wasu kwayoyin cututtuka ba za mu iya kamu da su ba.
Sunana Abubakar Modibo Bellotom. Yadda nake wanke hannu ya danganta yanayin aikace-aikace da nayi da hannuna a rana. Don yawanci nayi aikace-aikace da yawa na kan wanke shi da yawa. Musamman ma irin fita ayi ayyuka da hannaye ayi musafa an dawo gida akan iya wanke hannu. Wannan ba iya cewa koso biyar koso kaza so ba adadi. Ya danganta ne kawai. Ina wanke hannu yawanci Dettol su Omo Clean da sauransu abu dai wanda zai tire dauda daga hannu ya fita ya haske. Ana wanke hannu ina wanke hannu na saboda gudun cututtuka da ika iya samuwa a daudan hannu kamar su cholera su ciwon hanta da sauransu duka yana iya samun mutum game da abun da yake tattabawa da hannunsa kuma rashin wanke hannu. Gaskiya akwai kira ta musamman ga wayanda ba sa cika wanke hannunsu yayin da suka yi aikace-aikace da hannayensu saboda su iya sani fa komai na iya faruwa yanda suke gudanar da rayuwarsu yayin da ba sa wanke hannu irin cututtuka da sauran abubuwa makamancin haka. Su yi kokari duk abun da ka taba ka yi kokari ka wanke hannunka kafin ka sake wani abu da hannunka.
Sunana Shehu Jarmai. To alhamdulillah majalisar dinkin duniya ta ware ranar wanke hannu duk da dai mu anan ba mu san wannan ma'anar wanke hannun nan ba fi sabilillah domin ka san mutum ka tashi a gargajiyance wanke hannun nan ba doka bane a wajinka an ya kama ka wanke in bai kama ba kana tafiya amma abu ne mai kyau domin yana kawo lafiya ga al'umma baka san abin da zaka taba ba baka san me zaka yi da hannunka ba so ya kamata a riƙa wanke hannu ni dai a gaskiya ina wanke hannuna dai da dan dama kam a lokuta da daban-daban kuma duk lokacin da na tashi bukata da hannuna dole zan wanke shi in wani abu ne na taba zan iya sa su sabulu su Dettol amma in haka nan kawai da ruwa nake wanke hannuna idan ka taba wani abu ka san baka san me ka taba ba watakila wannan abun da ka taba zai haifar maka da matsalar lafiyanka so ya zama dole in wanke hannu domin in kare lafiyana so abu ne mai kyau wanke hannu majalisar dinkin duniya ta kawo abu mai kyau na wanke hannu amma mu anan sai an wayar da al'umma domin ba mu san muhimmancin shi ba sai in ka fada idan baka fada mutum ba bai san muhimmancin shi ba mutum zai yi ne yana ya kama karfe ya kama ciyawa ba ruwan shi idan ya zo kawai sai ya fada kan abincin shi ya kama kudi mo especially kudin nan baka san hannun waye yake zuwa ba wannan ya rike wannan ya rike wannan ya rike so amma in ka zo ka rike kudin ka zo kawai sai ka fada kan abincinka don kana jin yunwa ka zo ka ci dole zaka samu wani matsaloli da zai shiga ko bai ka tashi maka a lokacin ba zai iya taruwa a jikinka. Ina kira ga al'umma lafiya ita ce uwar jiki wanda Hausawa ke cewa babu mai fushi da ke mu zage dantse wajen wanke hannuwa domin kare lafiyarmu wannan shine kira na da
sunana Aisha Umar. Nakan wanke hannu sau da dama a rana a duk lokacin da zan taba wani abu nakan wanke hannu musamman idan na zaga bayi ko ko na taba wasu kwanuka ko dai wani abu hakan nan nakan wanke hannuna. Ina wanke hannu ne saboda gudun kamuwa da cututtuka musamman irin cututtukan cholera amai da dai gudawa hakan nan kuma zaka ga mutum kai kamu da cuta baka san ta ya akai kafa same su ba so idan ana kokarin gyara ana wanke hannu zai iya kare mutum daga kamuwa da wasu cututtuka. Ina amfani da sabulu wurin wanke hannu da kuma Omo wani lokacin nakan hadawa da Dettol ne amfani da shawarin wanke hannu na irin da zan yi a su yi kokari su na wanke hannunsu a duk lokacin da za su zaga bayi ko za su taba wani abu da ya shafi hakan nan domin gujewa cuta da kuma kamuwa cikin waɗansu matsalolin hakan na rashin lafiya.
To madalla masu sauraro mun gayyato Dr. Abdulaziz Tijjani Bako na Jami'ar Indiana da ke nan Amurka don yayi mana karin bayani akan muhimmancin wanke hannu da kuma yadda ya kamata a yi shi. Dokta, muna yi maka maraba da zuwa cikin shirinmu na yau da gobe.
Wannan muku barka dai.
Yau, wato Dokta, wani bayani za ka yi mana akan muhimmancin wanke hannu da kuma irin cututtukan da ake kamuwa da su a dalilin rashin tsaftar hannu ko wanke hannu?
Gaskiya wanke hannu abu ne mai matuƙar muhimmanci saboda yana kare mutum daga kamuwa daga cututtuka, musamman cututtukan da suka shafi kayan hanji wanda ake kira gastrointestinal diseases, da kuma cututtukan da suka shafi hanyar iska wanda ake kira respiratory diseases irin su pneumonia haka da sauransu. To duk wannan abubuwa idan mutum yana wanke hannunsa sosai akai-akai zai kare kansa daga kamuwa daga cututtukan, kuma zai kare sauran al'umma su ma daga kamuwa daga cututtukan.
To Dokta, wasu suna cewa wai suna wanke hannu da Dettol ko bleach. To Dokta, su waɗannan wani bayani za a yi musu ya ake wanke hannu shi kanshi?
To farko dai ya kamata mutane san a wani lokaci ne ya kamata ka wanke hannu. Ya kamata ka wanke hannu lokacin da kake kafin ka haɗa abinci, lokacin da kake haɗa shi da kuma bayan ka haɗa shi. Lokacin da zaka ci abinci kafin ka ci ya kamata a ce ka wanke hannunka. Sannan ya kamata ka wanke hannunka duk lokacin da ka kula da mara lafiya, ko kuma kake shirin kula da mara lafiya, ko kuma yaro ɗan ƙarami kaman jarirai. Ya kamata a ce mutum ya wanke hannu duk lokacin da ya ta'ammali da wani kaman ciwo buɗaɗɗe haka. Ya kamata kuma mutum idan ya shiga bayan gida ya fito, ko kuma lokacin ma da ya shiga dai bayan gida ya fito, ya kamata ya yi amfani da ya wanke hannun shi. Sannan lokacin da ka canza wa yaro kaman kayan wannan diapers din nan, shi ma ya kamata a ce mutum ya wanke hannu. Sannan idan ka yi ta'ammali da kaman irin su kare, mage da sauran kayayyakin dabbobin gida da sauransu, su ma duk ya kamata. Ko kuma ka taɓa wani abu mara kyau, duka ya kamata a ce mutum ya wanke hannunsa. Sannan yanda ake son ka wanke hannu shine kamar kamata ya kai amfani da ruwa, ka samu ruwa ka ɗan zuba ruwa a hannunka, ka samu sabulu ka wanke hannun, ka bar shi kaman tsawon sakan 20 zuwa 30 haka ya kamata a ce kana wanke hannun, ba wai kawai ka yi burburwa a ɗauki kana wanke hannun sosai. Kana tabbatar da duk wani tsakanin yatsunka da tsakanin faratanka da sauransu duk mutum ya wanke su sun wanku sosai. Sannan sai ka ainihin wato ka zuba ruwa kuma ka ɗauraye hannun. Sannan kuma idan da akwai kaman wani abu mai kyau haka, ko tissue paper mai kyau, ko kuma towel mai kyau lafiyayye, sai ka goge hannun ka, kuma idan da akwai hand dryer
tsafta kenan.
Eh, amfani da shi ya wanke hannun shi da shi. Ya wanke zai taimaka sosai. Sabulu ne kawai ake bukata, Dettol din babu matsala da amfani da shi, misali ko Dettol ko kuma wani abu wanda yake kaman antiseptic. Amma idan babu wannan sabulu, babu wannan, akwai irin su hand sanitizers irin na alcohol based din nan, da kuma wannan babu alcohol based ba. Kawai da matsalar su idan hannun mutum ya yi datti da yawa ba za su yi amfani ba sosai. Shi sabulun shi kansa wurin gurza hannun da sauransu da kuma saka ruwan ya zuba, shi kansa yana cire wasu cututtukan. To shi yasa yake da kyau mutum ya amfani da wadada sabulu din da ruwa din.
To masu sa bleach kenan Dokta, kenan ya kamata su dina?
To masu saka bleach, ai shi ma bleach yana kaman cire musamman viruses da kuma irin su fungus da ake wannan. Ba za a ce ya kamata su dena gaba ɗaya ba, ya kamata da su kula da adadin yanda suke saka shi, da kuma kokarin cewa lallai su wanke hannun sosai, saboda zai chemicals din za su iya zama a hannunsu. Kuma mutum ya afa a baki idan bai wanke ba can sosai. Abinda ya kamata mutum ya kula da shi shine ya tabbatar da idan ya yi amfani da irin waɗannan chemicals din ya wanke hannunsa sosai, duka wani raguwar wannan abin ya fita daga jikin hannun shi.
To Dokta, kamar yanda mutane suke wanke hannuwa a kama a can gida Najeriya, wasu za su ce sai za su yi alwala kadai suke wanke hannu. Likita, ya kamata wani bayani za a kare musu akan ba wai sai za ka yi alwala ko sai ka fito daga ban ɗaki ba, a'a, ko mu'amala ta yau da gobe da ake gaisawa riƙe kuɗi.
Kwarai da gaske, ya wannan dama ya kamata, kamar yadda na yi bayani cewa lallai lokutan nan da ya kamata a wanke hannu lokuta ne ba wai kawai na shiga ban ɗaki ba da sauransu, ko ta hammali kuka yi da mutane haka, ko gaisa da mutane bayan an dawo irin ya kamata mutum ya wanke hannun shi kuma ya kula da cewa ma ya kai hannunsa inda yake ko baki ko kuma wuraren area din hancewa saboda daga nan ake kamuwa daga cututtukan da suka shafi respiratory tract diseases. So yana da kyau gaskiya ya kasance mutum dai kawai ya dauki habit din cewa duk sanda ya wanke hannu ya ringa yawan wanke hannu din akai akai.
To likita mun samu kira daga jihar Niger. Salamu alaikum, da wa muke magana?
Wa alaikum salam, kuna magana da Ibrahim mai wankin hula garin Mejede Akinba.
To Mallam Ibrahim mai wankin hula, ga likita me tambayar ka?
To ni tambayar da nake ma likita, kaman ta wace hanyoyi ne mutum zai bi ainihin game da ainihin tsaftace abinci haka da sauran jiya muke so ya yi min ƙarin bayani a kai.
To likita,
sannan kuma kaman misalin mu da muke da ƙauyuka, ya kamata kaman likitoci ya ba likitoci shawara ƴan uwanshi a riƙa tantance ainihin daktocin da za su riƙa kula da mu a kowane lungu da saƙo.
To likita, ka ji tambayar Ibrahim mai wankin hula. Likita, kana tare da mu? Salamu alaikum, da wa muke magana?
Kuna magana da Haruna Abdulmumini mai Gado, Jigawa, jihar Kano.
To Haruna Abdulmumini, ka likita na jin ka, me tambayar ka?
Wato tambaya ta kamar a tsawon kwanan za a samu da mutane suna haɗa ruwa a guri ɗaya kowanne ya zo a wanke hannun shi a ciki kuma su tashi je su ci abinci, sannan idan sun gama kowa a ciki zai zo ya wanke hannunsa ba tare da an canza ruwan da ake wanke hannun ba. Kirana da likita, menene matsala akan wannan? Na gode. Sannan muna dafa ranar da za su yi tattauna akan cutar taifoid don yadda ta'addadi lafiyar mu gaba ɗaya. Na gode.
To mun gode. Likita, ka ji tambayar shi?
To nace lokacin dafa abinci, kafin a dafa abinci, bayan an dafa, a kula a wanke hannu lokacin da ake dafa shi, lokacin da za kafin a dafa shi ma a kula a wanke hannu, haka na bayan an gama dafa shi ma a kula a wanke hannu, a rufe abinci, kada a bari kwari su hau kai ko kuma datti ya shiga ciki. Duka waɗannan abubuwa ne wanda za su taimaka wurin kiyaye lafiyar abinci. Sai kuma dangane da maganar da yana cewa ya kamata mutane idan aka zo ana wanke hannu aka ce a cikin roba ɗaya za a zuba hannu kowa ya wanke hannunsa a ciki, ai babu tsafta a ciki, tunda wani zai kawo da kwayoyin cuta a jikin shi, ya wanke hannun shi kwayoyin cuta sun shiga cikin ruwan, to kuma wasu sun zo sun yi amfani da ruwan sun saka, kin ga ba mamaki wasu daga cikin kwayoyin cutukan ko kuma wasu sinadarai su shafa hannayen sauran waɗanda ba su da wannan abubuwan a hannayensu. Shine kowa ya wanke hannunsa a wuri daban, kuma tara ruwa ya fi amfani akan zuba hannu a cikin ruwa, tara hannu misali akan famfo ko kuma idan ne a juye shi a ringa zubo shi yana zuba jikin hannu ana wankewa, ya fi akan cewa misali mutum ya zura hannunsa a cikin abu ya wanke hannun shi.
To likita, mun sami kira daga jihar Jigawa. Salamu alaikum, da wa muke magana?
Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Alhaji Ahmadu Kafin, ta kofar garin Bulangu, kafin wasa local government ta jihar Jigawa.
To Alhaji Ahmadu Kafin, ta ga likita me tambayar ka?
Ni ina so likita yi mutane jan hankali ne kamar masu girga kuɗi suna lata harshe. Wannan irin jan hankali zai musu kan illar wannan abu? Shi ne abin da yake so likita yi mana bayani a kansa. A tashi lafiya. Sunana Alhaji Ahmadu Kafin, ta kofar garin Bulangu.
Likita, ka ji tambayar Alhaji Ahmadu?
Kware da gaske, kuɗi abu ne wanda mutane da yawa suke ta'ammali da shi, kuma hannayen waɗanda su ya shiga cikinsu za su iya zama akwai ƙwayan cuta ko kuma akwai chemicals wanda za su iya cutar da ɗan adam a jiki. So kamata a ce gaskiya mutum ya ringa amfani da irin wannan abun na ƙirga kuɗi, wanda mutum zai wannan kaman ina ga akwai wani abu da suke amfani da shi, wani kaman form haka na katifa wanda suke amfani da shi su latsa hannu ruwa zai shiga ciki sai ka yi amfani da shi wurin girga kuɗin, amma saka hannun da ƙirga kuɗi da shi a baki wannan gangancin ya gaskiya zai iya yaɗa cututtuka a cikin jikin mutane.
To mun sami kira daga jihar Kaduna, da wa muke magana?
Assalamu alaikum, kuna tare da Adamu Jeje daga kamfanin Fate Jaji, Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Ahmadu
likita musamman mu mazauna karkara wanda za a ce irin wannan kilin sabulu da sauransu yana da mana wuya wani lokaci. Tambaya na ga likita anan shi ne mu yi amfani da ƙasa ko ko mu yi amfani da tuka wanne ya ti mana ne kamar mu mutanen karkara? Tambaya na gare shi kenan da fatan zai bani amsa. Ku tashi lafiya, na gode.
Lalle
babu sabulu din, toka din za ta fi akan ƙasa saboda ƙasa ita ma tana ƙulunce da abubuwa da dama na ƙwayoyin cututtuka. So toka din za ta fi amfani musamman idan tokar an tabbatar da ingancin lafiyarta. Kuma ko da babu ma sabulu din, idan aka yi amfani da toka din za ta fi gaskiya dai akan mutum ya yi amfani da ƙasa.
Eh to likita, kafin mu sallama da kai, muna so ka yi mana bayanan irin cututtukan da ake samu a dalilin rashin tsaftace hannu.
Cututtukan da ake samu a dalilin rashin tsaftace hannu, duk su cutukan da suka shafi abin da ya shafi gastrointestinal disease, kamar irin su typhoid, kamar irin su cholera, kamar irin su me ake ce mishi ne, wannan gudawa, cutar guda, dysentery, duka waɗannan abubuwa ne da amibiasis, duka waɗannan abubuwa ne wanda suna yaduwa ne ta hanyar abin da mutum ya ci a bakinsa. Sannan cutukan da ake kamuwa da su kuma ta hanyar rashin wanke hannu na wanda suka shafi respiratory disease, akwai irin su pneumonia haka da kuma sauran duka wani abin da ya shafi tari da sauransu da mura, dukkanin cutuka ne waɗanda ana iya ɗaukan su ta hanyar amfani da ta hanyar rashin wanke hannu. Haka na zai za su iya shafi misali cutukan kunne, shi ma kin ga wani abu ne wanda zai iya mutum zai iya kamuwa da shi ta hanyar rashin tsaftace hannu.
Kamar ƙananan yara kenan.
Da ciwon ido shi ma wani abu ne wanda mutum zai iya kamuwa da shi ta hanyar rashin wanke hannu din, musamman idan mutum ya dauki ƙwayar cutar ya ji ya afa a idanun shi da sauransu. To duka wannan abubuwa ne wanda mutum zai iya kamuwa da su gaskiya.
To amma likita, wayan sukan ce yawan wanke hannu shi ma zai iya jawo matsala, tunda shi ma ai akwai chemicals cikin abubuwan su, kamar su misali omo din da ake magana akai da sauransu.
Kwarai da gaske. To dama shi yawanci ai abin da ake lura da shi shine advantage din abu da kuma disadvantage din. So yawan wanke hannun kamata ya ce duk lokacin da mutum ya wanke hannu da waɗannan abubuwan, wurin ɗauraye hannun ya kasance ka tabbatar da ka ɗauraye hannun sosai ta yadda mutum zai fitar da dukkan wasu chemicals da suke tattare da su waɗannan abubuwan da ka yi amfani da su. So idan mutum ya wannan, gaskiya babu risk ɗin cewa zai kamu da zai afa wasu chemicals a bakin shi da sauransu, zai ragu matuƙa sosai. Saboda yayin da mutum yake wannan dirza hannu ɗin sosai, kuma yana rinsin ɗin shi, yana kaman ɗauraye shi, duk wasu abubuwa da suka shafi sabulun da waye dukkan nan su za su fita.
To likita, gashi nan yana ɗaga mana hannu lokacinmu ya yi, mun gode sosai. Sai kuma wani makon in mun sake kiranka. To masu sauraro, ƙarshen shirin yau da gobe kenan na yau. Da fatan kun ji daɗin shirin kuma kun amfana da darussan da ke ciki. Sai kuma gobe juma'a idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin, da wanda ya haɗa shirin ya kuma bada umarni Daniel Brown, da injiniyan mu na yau George Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya. Daga nan birnin Washington DC.
Shine my